بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا مو أيو أصبر شاد يقو ترجب شكرا تادو يدي هلا بإند شدة وندي دي شاد يا قوتن جنير ودو بيد أشند بير ميلادية. أنا مجلسنا منا عمرة الأحكام من الإمام العلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. أما متابع منا باب صلاة الكسوف ما bidike magana akan sallah na kisbewan rana. Muka fadi cewa magana da tafi inganci na maganar malabai shine wannan sallah tana da ruku'i ne guda hudu. Raka'a biyu take da shi, ta da ruku'i guda hudu. Raka'an farko ta da ruku'i biyu kamar yadda ake masujada. Raka'a ta biyu ta mata da ruku'i guda biyu. In ka hada za ka ga ruku'i hudu, sujada hudu. Kuma kowane gaba na ruku'in ana tsawaita karatu mai tsawo, sai dai na farko yafi na biyu yafi na uku, haka abin yake. Saboda yanayin yadda aka zo cikin wanzu Allah yana yin irin sallarsa. To abinda muka alƙawaranta insha Allah za mu shiga kowane gaba na sallah ɗin mu ga yanayin yadda malamai suka saɓani, saboda saɓani da aka samu da yawa a hadisin da yake babu. Malam ya dan yi kokari ya takaito mana hadisan ne, amma banda su akwai ragowa, wasu na cin sahih Muslim suma, wanda a ciki aka ambaci cewa ana yin ruku'i uku, wasu suka ce ana yin ruku'i biyar, wasu suka ce ana yin ruku'i shida, wasu suka ce ana yin ruku'i takwas. To mun yi maganar cewa wannan duk ba zai yiwu zama daidai ba, saboda abin da yake mafi inganci sallan kisbewar ranar nan ta faru ne sau ɗaya a lokacin ma'aiki. So dai aka yi ta. To abin da ya faru so dai kuma zai ce yau a yi ci an yi uku gobe, a ci an yi hudu gobe, a ci an yi biyar an ce takwas, ba zai yiwu ba. Madalisi ɗaya ne, lokaci ɗaya ne. Kamar yadda muka yi ishara a wancan, kuma wannan shi ne abin da su manyan malamai irin su Imam Bukhari, Imam Ahmad suka rinjayar, suka ce maganan a ce sallan an yi ta ne daban-daban, wannan bai taso ba. Duk da an samu su daga cikin malamai da suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi. Irin su At-Tabari ibn Khuzaima har zuwa kan su Muhammad Sadiq Khan da su Ash-Shawkani sun tafi akan cewa su da alama kila sallan ayyuka lokaci daban-daban. Da haka koya ya mutum ya ga dama, in ya ga dama ya rukui kaza, ya rukui kaza, di zai iya, in ya ga dama ya yi ta ma irin yadda ake yin asuba. To yau insha Allah za mu bi kowane gaba na wannan sallan tun daga lokacin da maganan kan kabarbarinta, ruku'inta da nawa ake yi. Sannan idan mun gama insha Allah sai mu shiga wajen me ake karantawa. In an zo karantawa kuma a bayyana ake ko a sirrance. Idan muka tafi kuma sai mu ƙara kawo ragowar ruku'an duka. Sannan kuma mu tafi sujada da sauransu, kowace gaba dai na sallan za mu kawo inda malamai ke ta cewa a kai, saboda mu faɗi abin da yake shi ne mafi inganci. Kafin mu shiga shi bayani kan waɗannan hadisan, akwai wani ɗan gyara da za mu yi. Wancan zama mun faɗi cewa abin da yake mafi inganci kamar yadda masana ilimin falak suka gano cewa wannan waƙi'a na wato kisbewar rana ya faru ne 29 ga watan Shawwal shekara ta 10, wanda ya daidai da 27 ga watan Yanayir shekara 632 bayan hijira. Muka ce wannan shine abin da muhakkikuna suka yi bincike suka gani. To sai dai akwai wani magana da ya zama da ishkali wanda muka faɗi wadahi ihtimali biyu. Shine yanda su a ran sallan gashi an nuna matsalar shi daɗewa yana sallan, kuma tana cikin sallan ne ba aka samu wannan rana ya riga ya buɗe. Su kuma ya ci karo da abin da yawa su suke faɗan cewa suna tsammanin cewa minti biyu ne. To dama mu ihtimali biyu muka faɗa, muka ce ko dai binciken da nasu aje a duba, in za a tuna muka ce binciken da nasu aje a duba, ba lalle ya zama daidai ba, babu yanda za a yi wanda shi ƙuru'uru da idansa ya gani yake rawaito maka ga abin da ya faru. Kai kuma bayan abin ya faru kaje kana bincike, to lalle element na bincikenka ne ba ka sadu ba, shi yasa aka samu kuskure. Ko kuma ya zamana abin bai haske ta yana yanda manzo Allah yake jin cewa hankali zai iya kwanciya ba, dan haka cigaba da roƙon Allah, musamman ma Allah ta'ala ya shigar da manzo Allah a lokacin yana nuna mishi abubuwa, ya nuna mishi wuta, ya nuna mishi aljanna, har ma ya so ga kirsiya tsinko curin inabi da ya gane na aljanna, kamar yadda yake gaya musu ce da kun na samu wannan curin inabi din da ba za ku sake jin yunwa ba har duniya ta dade. To a cikin ikon Allah, bayan mun gama kato sati biyu da suka yi a baya a garin Nazacen Zace da muka danyi, muka ga ashe lalle abinda su sun suka faɗa kuskure suka yi, cewa minti biyu dama wannan ba haka asalin abin yake ba. Akwai wani Professor Abdullahi Sanad Asint, ko Asanad ne in na faɗa daidai, wannan Professor ne a ɓangaren Geography a jami'a na Al-Qasim da ke Saudiya, Professor ne a wajen. To ya yi bincike-bincike na ilimi yadda ya gano cewa wato asalin abin da ya faru yadda dai sauran masana suka faɗa cewa ya faru a shekara ta goma, to haka abin yake. To amma bincike da idan shi ya kawo ma binciken tun daga kispewan da ma ba a iya gani da ido, zai gaya maka cewa kispewa ya faru lokaci kaza lokaci kaza, amma ko da ma wannan ya faru kuma zana ba zai a ce sun ga waɗannan ba, saboda ai ba su da bana shi ba a ba za a gashi ba, na ya sakanni ne kawai kat, sannan sai ya zama ya washe kamar da aka yi dama wannan yana faruwa da masu sai. To sai yake cewa abin ya fara ne 8:27, shi wannan na lokacin manzo Allah ya fara 8:27, ya kai tsakiyar shi zuwa 10:03, ya gama 11:38, kaga 12 saura, kaga dai akalla an yi awa 3 da yan kai ana yi. To kaga aka ce an yi awa 3 da yan kai ana yi, kaga wannan ya dace da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ga yadda abin ya faru. Kuma wannan ba wai shi ne kawai binciken ga wanda suke dan bin wannan dakunan mu da muke ajiyar kati kanmu a ciki group sunmu na Telegram da na WhatsApp, za su ga mun sa wannan bincike din in za a iya dan dubawa a yi download. Ba wai shi kadai ya abin nan ba, akwai shi kansa da ya samu waɗannan facts, waɗannan bayanai, sai kuma ya sami manyan masana su masu ƙara dubawa. To akwai babban malamin falaki na Sali Al-Hudairi, ya duba ya ce ya zo da hujjoji kwarara da ba wanda ya taɓa rigayen shi zuwa ga wannan, saboda ka san shi ya yi ne a kan Middle Ages kawai, ya yi ne a kan waɗannan lokuta haka, ya yi bincikensa kuma ya yi lissafi-lissafi da shi Salihu Al-Hudairin, wanda shi ma babban malamin falaki ne, ya ce ya wafaka shi. Wannan bincike da ya yi bincike ne na wanda yake ba wanda ya taɓa rigayensa ƙeƙe-ƙeƙe irin wannan. To wannan dai abin da na kawo mana wannan, saboda wato mu fahimci kawai dan kaji wani wanda yake ilimin kimiyya ya yi kawo wani iliminsa dan ya saba ba hadisan manzo Allah da aka tabbatar ingantacce ne, ba wai yana da wani tawidi ba ne, aka tabbatar ingantacce ne, to za ka zo kawai ka ce hadisan sun tashi daga aiki ba, musamman abin da su suka gani da ido. Ko mu ne yanzu wani mai ilimin kimiyya kawai bayan shekara 10 ya zo ya ce ya yi wani bincike da mu mun ga abin misali kuru-kuru, mu muna gaya maka mai kuka gani, shi kuma ya nuna bincikensa, kawai za mu je mu gaya mashi sinadaran bincikensa ne ba su suka ba, amma ya je ya bincika sosai. To waɗannan malaman sahabbai sun faɗi abin da suka gani zamanin ma'aiki, da za a ce minti biyu kaga ba zai karɓi ba, saboda wannan zai ba yi ka karaita manyan sahabbai da yawa, kuma ba sahabban ba ɗaya ba biyu ba, ba zai ka ce sun ma ƙarya mun tawati dini wannan, sahabbai ne sun kai 10 sha ma suka rawaito waɗannan wato aiki na manzon Allah, kuma suka ce a lokacin da yake sallar wani rana dai bata washe ba. To kaga wani yanzu ce minti biyu kaga ba zai wuya iya karɓar masa, wannan kuma shi ke ƙara tabbatar maka abinda da yawa malamai din Ibn Taymiyya suka sha faɗa, cewa ba zai yiwu wahayi ya ci karo da ilimin kimiyya ba, fafawo ba zai yiwu ba, in ana maganar wahayi da ilimin kimiyya to sai dai su ittifaki, idan aka samu ilimin kimiyya ya sa'a ma wahayi to sai dai wahayi ilimin kimiyya a ji a sake bincike kawai, dan dama an gina shi ne akan trial and error, an gina shi ne akan experiment, bincike ne wanda binciken nashi ya je ya kusuri, to sai wanda bai yi kusurin ba zai gyara mishi yanda abin yake. Allah ta'ala ya taimake mu. To yau muka ce insha Allah za mu fara daga da maganan raka'a nawa ake yi, mun faɗi a dunkule, amma yau za mu ɗan ƙara buɗe karatun fillah insha Allah. Shi ne wannan hadisi da malam ya fara kawo mana, hadisin Aisha wanda malam ya kawo mana a cikin sahihaini, hadisin az-Zuhri daga Urwa ibn Zubayr daga Aisha cewa manzo Allah sai sama kabbara wa salla yayi kabbara rawa ba wanda ke tantama kan kabbara yanzu ruku'i ne ake tantama kan ta wa salla yayi salla arba'a raka'atin yayi ruku'i guda hudu fi raka'atai ne a raka'a biyu wa arba'a sajidatin da kuma sujada guda hudu wannan abinda Urwa ibn Zubair ya fada yana ruwaitowa daga Aisha ba shi kadai ya ruwaito ba Aisha tana daga cikin wacce da ita aka sallah da ita aka sallan kaga tana abin da ta gaya maka kai sai dole ka yadda da ita aka yi wannan sallan cewa manzo Allah yayi raka'a biyu kowace raka'a kuma yayi ruku'i hudu yayi ruku'i biyu yayi kuma sujada biyu wata raka'an ku ya kare yayi ruku'i biyu yayi sujada biyu sabanin ruku'i da idan ka saba muna yi a sallah to banda shi Urwa ibn Zubair akwai Amara Amara yar dakin Aisha ce to ita ma ta ruwaito wannan abin daga Aisha kutan kucin abin da Urwa din ya ruwaito kamar yadda ke cikin al'um ne Imam Shafi'i ta hanyar Imam Shafi'i ibn al-Munzir ya fitar duka suna ruwaitowa daga Malik ibn Anas daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Amara daga Aisha cewa ita ma manzo Allah Aisha ta ba da siffar yadda manzo Allah ya yi wannan sallah ta ce raka'ataini fi kulli raka'atin raka'atain ta yi an yi ruku'i biyu a kowace raka'a aka yi ruku'i guda biyu haka ta faɗa ita ma Malik shi ma ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisin ba wai dan ina son a fahimce yadda aka kiyaye hadisin wayannan su ne abin da aka kiyaye daga manzo Allah duk wanda ya kawo wani sabani to sabani ne Malik da ya ruwaito wannan ruwaya ba shi kadai ne ya kareta da wannan ruwayan daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari ba akwai Muhammad Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kusan tsaransa ne da shi da kuma Sufyan ibn Uyayna dukkan su suna ruwaitowa daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Amara daga Aisha ga yanda suka wato ruwayan take kamar take take musnad na Abdurrazzaq as-Sakani cewa ne mazala qama ya tashi ya miƙe fa salla bihim yayi musu sallah fa qama sai ƙara miƙewa afwan faraka'a sai ruku'i thumma rafa'a ra'sahu sai dago kansa kaga ruku'i da yake da fa qama duna al-qiyam al-awwal ya tsaya wanda bata kai tsayuwar farko ba thumma raka'a sai ƙara yin ruku'i thumma kaga ruku'i na biyu thumma rafa'a ra'sahu sai ya ƙara daga kansa thumma sajada sai ya tafi sujada kaga ana yin ana fadar ruku'i biyu sai aka tafi sujada thumma qama da ya sujada kuma da dama sujadan ita ba a ta ma kanta dan haka sai ba a faɗi ma ya ne ya yi sujada a nan ba aka dinkule shi aka nadi thumma qama sai ya ƙara miƙewa ya gama raka'a zuwa raka'a ta biyu fa fa'ala mithla zalika fi thaniya sai ya yi kutan kwacin abin da ya aikata a raka'ansa ta biyu a raka'ansa ta farko afwan illa anna qiyamahu dun al-awwal sai da tsayuwar raka'a ta biyu ta kai raka'a ta farko fa fi kulli raka'atin raka'atayn a kowace raka'a an yi ruku'i biyu kaga ga tabbatarwa wannan haka imamu Abdurrazzaq as-Sana'i yake fitar da shi fitarwa daga Aisha dan haka wannan duk wanda ya ruwaito wata ruwaya wacce take ba sabanin haka daga Aisha to wannan sabani ne Aisha wannan shine abin da aka san cewa an yi arwato daga wajenta saboda tana daga cikin wanda ta halarci sallar ma kamar yadda ruwaya ibn Uyayna ke gwada mana ta ce fa kharajtu ma'a niswa ni ma sai na fita tare da matan da suka halarci wannan sallar din to kaga wannan maganar Aisha ita ma ta tabbata cewa ruku'i hudu akai to banda Aisha kuma akwai Abdullahi ibn Abbas wannan shi ake ruwaitowa daga wajen su cewa ruku'i guda hudu mafi ingancin ruwaya da ake da shi a wajensa akwai wasu ruwayoyi amma dai wannan shi mafi inganci yana cikin as-sahihain shi ma wannan ta hanyar az-zuhri daga Kathir ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu salla arba'a raka'atin manzon Allah ya ce Abdullahi dan Abbas ya ce Abdullahi manzon Allah ya yi sallah raka'a ruku'i hudu fi raka'ataini a raka'a biyu wa arba'a sajidatin da kuma sujada guda hudu kaga wannan shi ma ya dace da hadisin Aisha shi ma wannan cewa an yi raka'a biyu aka yi ruku'i hudu aka yi kuma sujada hudu kaga ya dace da hadisin Aisha wannan shine irin hadisin da muka fara karkatawa a farkon baki sannan kuma har ila yau ya zo a cikin al-Muwatta na Imam Malik yana kuma cikin as-sahihain sunan Abi Dawud an-Nasa'i al-Musnad Imam Ahmad Musannam na Abdurrazzaq as-Sana'ani da sauran littattafai na malamai dukkan su daga Malik ibn Anas daga Zaid ibn Aslam daga Ata ibn Yasar daga Ibn Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annahu qama qiyaman tawila manzala da ya tashi zai sallah yayi miƙewa mai tsawo na hawa min suratul baqara kwatan kujin suratul baqara thumma raka'a ruku'an tawilan sannan sai ya ƙara yin ruku'i mai tsawo thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kansa min ruku'i daga ruku'i fa qama qiyaman tawila ya ƙara tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyam al awwal bai kai tsayuwan farko ba thumma raka'a ruku'an tawila ya ƙara yin ruku'i ruku'i mai tsawo kaga ruku'i bai guda biyu ya tabbata wa huwa dunal ruku'i al awwal thumma sajada sannan sai ya sajada to kaga wannan shi ma ruku'i biyu ne sujada biyu da aka tasowa kuma ya ƙara yin kwatankwacin abin da ya yi a wannan kaga Abdullahi ibn Abbas shi ma wannan an samu ruwaya daga wajensa ruwaya ta hanyoyi guda biyu ta hanyar Kathir ibn Abbas da kuma ta hanyar Abba ibn Yasar daga dukansu daga Abdullahi ibn Abbas banda Abdullahi ibn Abbas akwai Jabir ibn Abdullahi ibn Haram Jabir ibn Abdullahi ibn Haram sahabin manzon Allah shi ma ya ruwaito wannan kamar da ruwayar take cikin sahih Muslim da sunan Abi Dauda ta hanyar Abu Zubair al-Makki daga Jabir dan Abdullah Jabir ya ce wa fa aqala al-qiyama sai tsawaita mazalla sai tsawaita tsayuwansa hatta ja'alu yakhiruna har suka zama suna wato kokarin ma su ra su dan tangadi haka ko su fadi saboda tsayuwa da akai wannan kenan ka tsayuwa tsayuwa ce da akai sosai thumma raka'a sai ya ruku'i fa aqala ya tsawaita ruku'insa thumma rafa'a sai ya dago fa aqala sai ya tsawaita tsayuwansa ثم ركع سي قال تصوي تركوعي فاقال سي تصوي تركوعين sa ثم سجد سي سجد سجد سي سجد غدا بيو ثم قام ka gane shi ma rukui biyu ثم قام da ya kuma ya miƙe fasana ana hawa min zaka sai ya ƙara yin kwatankwacin abin da yayi a sarkan farko fa kanat arba'a rak'atin ta zama rukui guda hudu wa arba'a sajidatin da kuma sujada guda hudu wannan kaga muna da Abdullahi dan Abbas muna da Aisha kuma muna da Jabir dan Abdullahi wannan riwaya wannan hadith riwaya ce wata take a sahiya ta sahih Muslim Abu Zubair al-Makki da wasu daga wasu malamai ba sa karban annan sa amma dai wannan ya dace din banda banda wato Jabir dan Abdullahi akwai Asma binta Abi Bakar Asma binta Abi Bakar yar Aisha yar Aisha ita ma wannan riwaya shi ma ta daga wata ta halal wata ta halal shi wannan sallah din wannan riwaya tana cikin Musnad Imam Ahmad Sunan Nasa'i ta hanyar Nafi ibn Umar al-Jumahi daga Ibn Abi Mulaika daga Asma binta Abi Bakar Siddiq daga cikin abin da ta faɗa take fa qalil qiyama sai manzo Allah ya tsawaita tsayuwansa thumma raka'a sai ya tsawaita ruku'i fa qala ruku'a sai kuma ya tsawaita ruku'insa thumma rafa'a sai ya dago daga ruku'i fa qalil qiyama ya ƙara tsawaita tsayuwansa thumma raka'a sai ya ƙara yin ruku'i kaga na biyu fa qala ruku'a ya tsawaita ruku'insa thumma rafa'a sai ya dago fa aqal qiyama tsawaita tsayuwansa thumma sajada sajdataini sai ya sajada sajda guda biyu kaga shi ma wannan ruku'i biyu sujada biyu thumma fa'ala fi thaniya mithla zalika sai ya ƙara maimaita abinda yayi a raka'an farko a raka'a ta biyu kaga an samu sahabbai ga Asma binta Abu Bakar Siddiq banda ita kuma akwai Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi kamar yadda riwaya take sunan Nasa'i ina ruwaitowa ta hanyar Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Laythi al-Madani daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira shi hadisin Muhammad ibn Amr daga Abu Salama daga Abu Huraira wannan hadisin hadisi ne hasan saboda wannan isnadi ne hasan kuma yana da mutaba'at da shawahi da zasu iya karfafa shi zuwa ga zama hadisi sahihi ne gaibi to kaga idan muna da sahabbai wadannan kwarara wannan na dai dauko sauran ma han in ka tara hadisan za ka gani suna cikewa zuwa ga wannan ma'anar amma dai na kawo wannan saboda yana karana ne muna da Aisha muna da Ibn Abbas muna da Asma muna da Abu Huraira dukkan su sun tafi akan cewa raka'a ne ruku'i ne hudu raka'a biyu sujada hudu raka'a biyu za a yi kowace raka'a za a yi mata ruku'i guda biyu sujada biyu to kaga in ka da zama hudu ga hudu ga zama takwas kenan duka wannan kuma shine maganar Imam Malik ibn Anas wannan shine fatawan Imam Malik mazhaban Imam Malikiya su ma haka ake yin ta inda kuka ji a wannan hadisi din in ba wani waje da aka dan sami inda Malik yace shi bai san sunnan a wannan gaban ba amma za mu zo kan wannan gaban Imam Shafi'i shi ma wannan shine kusan shine fatawansa kusan dukkan malaman Hijaz malaman da suke Makka da Madina wannan duk shine fatawansu irin su Urwa ibn Zubair irin su Az-Zuhri kuma shine maganar Layth ibn Sa'ad babban imami na kasar Masar kuma wannan shine fatawan Ahmad ibn Hanbal shine fatawan Abu Thawb to sai wanda suka saba su kuma ba su dauki waɗannan hadisan ba sune malamai na kufa ahlul ra'ayi abu hanifa da sufyan ath-thauri da al-hasan ibn salih ibn hay duka sun ce sallan sufi kamar sallan asuba ce kwabo da kwabo kaga su za a bayyana katu kuma za a yi tarkabi kawai wannan shine kuma maganar babban malamin su ibrahim ibn yazid an-nakhai basu sabu hadisi daga abdullahi dan musa wataƙila akwai hadisi abdullahi dan musa amma da kula yazo ba bai koya musu filafilai ake sallan ba to saboda haka su babban imamin su wani abu bata fara lokacin sabu balle san wannan sunna ta amma da hadisi sahihi su ma da suka amfani da shi hadisi sahihi wanda zahirin shi zaka ga kamar yana cin karo da wannan hadisin amma dai inda taqiq kuma zaka ga ba wannan babu cin karo akwai hadisi sahihi da yake cikin sahihul bukhari yake cikin musannad ibn abdurrazzaq as-sanani yake cikin musannad ibn abi shayba yake cikin al-musannad imam ahmad sanan nasa'i al-bayhaqi al-musannad ibn al-hakim da al-awsat na ibn al-munzir dukkan su ta hanyoyi da dama suna ruwaito hadisin daga hasan ibn abi al-hasan al-basri daga abubakar yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam fankasafat ash-shamsu kaga shi ma ya halarta sai rana tayi kusufi fa kharaja yajru rida'ahu sai manzon allah a gaggauce ya fito ma wato bai ma riga ya gama sa ma ya fusa ba ma ya fujira charin kasa fa salla bihim raka'ataini sai manzon allah ya musu sallah raka'a biyu kaga a wannan hadisi aka ce fa salla bihim raka'ataini sai ya musu sallah raka'a biyu akwai ta fuskar sunna hadithiya akwai magana shi kan mahdi wannan hadisin wasu daga cikin malamai suna cewa ba a san Hassan Basri ko ya saurari ya ji hadisin Abu Bakar ba watakila shi ta Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin ba to amma Imam Bukhari da ya gama sai kawo daga cikin mutaba'a sai kawo riwaya mu'allaqa inda Hassan Basri karar ya nuna cewa ya sami'tu ya ji daga Abu Bakar za ka magana cewa bai ji daga Abu Bakar ba wannan bai abin da ba ai Hassan Basri shine ya rawaito hadisi daga Abu Bakar cewa manzon Allah ya kalli Hassan ya ce masa inna bani hadha sayyid dana wannan shugaba ne Allah zai sulhunta tsakanin tawaga guda biyu na musulmai da suke rigima Hassan Basri shi ya rawaito wannan riwaya kuma wannan riwayar Hassan Basri duka yana nuna maka cewa ji daga Abu Bakar Imam Bukhari ya tabbatar da cewa Hassan Basri ya saurari hadisin Abu Bakar da wannan hadisin da muke karantawa saboda ta wasu hanyoyi yana kamar yake wajen al-Baihaqi da an-Nasa'i ya fito karara ya nuna cewa sami'tu ya ji Imam Bukhari kuma shi ya tabbatar da cewa to ashe kaga ya saurari hadisin Abu Bakar ya ji hadisin sa sabani yanda wasu ke tsammani cewa bai ji ba ko irsali yake yi wannan abubakarata abubakarata wannan ba shi ne abubakar ba abubakar daban abubakarata daban ya taɓa zuwa shi masaran ma shi abubakarata a yana kusan yayansa ma duk sun taɓa da karatu a wannan wajen a wata ruwaya a wajen Nasa'i sai ki cewa fa salla raka'atayn kama tusallu mazala sai ya salla raka'a biyu kamar yadda kuke yin sallah to waɗannan su kaga a zahiri haka ruwaya ta zo musu wannan ruwaya kuma ta zo mushi ba zai tsammani cewa tunda kamata salluna aka ce yanda kuke sallah shi Abu Bakar kaga yana magana raka'a biyu yanda kuke raka'a biyu amma ba yana magana wai a filla kuma babu wani karaka ne ba amma su suka dauki ta a wannan da wannan ma'ana da haka to wannan shi hadisi na farko kaga hadisi ne sai hadisi ne tabbatacce to banda shi ko sai hadisi da Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar shi ta hanyar Abdurrazzaq Imam Ahmad da shi Ibn al-Munzir suka fitar daga Ath-Thauri daga Abu Ibn Sa'id daga babansa As-Sa'id Ibn Malik daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As anna nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihi yawma kasafat ash-shams yawma mata ibrahim mazala ya musu salla a lokacin da rana ta kisfe a ranar da ibrahim ya rasu fa qama bin nasi sai mazala yayi ma mutane limanci fa qila har sai da mutane suka ce la yarka ko dai ba zai rukuyi bane wa raka sai aka ga ya rukuyi fa qila la yarfa aka ce ko dai ba zai dago daga rukuyi bane wa rafa sai ya dago fa qila la yasjud ko dai ba zai sujada bane fa sajada sai ya sujada faqila la yarfa aka ce ko dai ba zai dago daga sujada ba wajalasa sai kuma aka ya zauna faqila la yasjud aka ce ko dai ba zai ƙara sujada ba fa sajada sai ya sujada wannan ruwaya a rike ta kaga anan ya faɗi cewa a lokacin da ya sujada ma da ya dago daga sujada wannan tsayi wannan zaman da ake tsakanin sujada guda biyu to ya dade Imam Malik bai san wannan sunna ba shi ci bai samu wannan hadisin ba dan haka yace bai sani ba shi ma wanda za mu faita wajen ƙara cewa wajen wannan zama din ji wannan aka ji zaman ba kawai ana yi kit ne kamar inda muka saba ba ita ma ana tsawaita ta da wannan riwaya na Amr ibn al-As fa qila la yarfa aka ce da ya ƙare sujada sai aka ce ko dai ba zai yi fa qila la yasjud aka ce ba zai sujada ba fasajar sai ƙara sujada fa qila la yarfa aka ce ko dai ba zai dago ba thumma qama sai ƙara dagowa fi thaniya yajib ita farka'a ta biyu wa fa'ala mithla zalika yayi kwatankwacin abin da yayi a raka'a farko wa tajallati ash-shamsu sai kuma ta yayi kaga a wannan riwayar ita ma a dubul ta zo cewa akai aka kan ba zai rukui ba aka ga ya ta rukui aka kan ba zai dago ba sai aka ya dago sai bai ba fadi cewa ya kare rukui ta bi ba rukui na farko kai aka ga sai aka ce ya ta sujada aka ce ko ba zai dago daga sujadan ba aka ga ya dago aka ce ko dai ba zai kara komawa zuwa wata sujadan ba aka kara ya kara komawa kaga aka fadi rukui da kowace sujada ta al'ada saboda haka wannan ita ma wasu daga cikin malamai na ahlul ra'ayi sun yi amfani da shi wajen sunna cewa kaga wannan yana nuna makara abu raka abu dabi akai raka'a biyu akai ba ƙara ƙara rukui ba to wannan shi isnad da sahihi ne imam at-tawri wannan riwayar da muka zaba ita ce riwayar at-tawri daga abba ibn sa'id ya sami sukurkucewa hadda wasu lokuta to amma imam at-tawri yana daga cikin wanda suka ci suka ji hadisin sa lokacin kabi yana gari ga raudin sa bai samu sukurkucewa hadda ba da shi da ash-shu'ba da sauransu to kaga nan wannan isnad da sai sahihi saboda at-tawri ya ji hadisin ne lokacin wanda mutum bai sa wannan matsalar ba kuma at-tawrin ma ya samu tabi'a ya ce sunan Abi Dawud da Abdulaziz ibn Abdul Samad ya rawato shi ma daga Abba ibn Sa'id daga baban sa Sa'id ibn Malik Sa'id ibn Malik tika ne shi ma baban sa yake rawatowa daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As to kaga ga wanda ya lura da wannan hadisin za ka ga babu hujja gare su saboda wannan hadisin duka a dunkule suka zo takaitawa akai shi ko da ma sojira ma wani lokaci ana samun wani malami ya saba saboda hadisin ya zo a takaice ne a wajensa ya zo a takaice ne sai ya saba ya bada fatawa gurgurdan fahimtar sa alhali a hadisin yana da wani gowon wani filafilan labarai da shi bai sani ba to wannan hadisin ya zo a takaice sai suka bada wato fatawa da abin da su suka sani to kuma shi ilimin shi kamar yadda aka sani ilimi wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba wanda ya sani ya ƙara wani abu akan wannan su ma riwayan Aisha da riwayan Abdullahi ibn Abbas da riwayan Abu Hurairah da riwayan Asma ba su ce maka baraka biyu kai ba sun faɗa saboda riwayan su ba ta cin karo da riwayan Abu Bakar ba ta cin karo da riwayan Amr ibn al-As Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai dai kawai su sun ƙara ne amintacce kuma ya ƙari akan wani sabon ilimi to hujja ne akan wanda bai ambata ba wanda kuma ya sani su sauran mutanen Madina su da suka san wannan sunna hujja ne akan sauran malamai na kufa malamai Iraki da su ba santa ba da haka kai tsaye wannan maganar ta su ba magana ce wacce take za a wato dauka ba kamar yadda nace wata kila ya zama shi Abdullahi dan Mas'ud ba ma wata kila riwaya suna nuna cewa shi a lokacin da yake tare da su ne shi ne babban malamin su wani abun bai faru ba sai dai akwai riwaya da take nuna cewa ya taba gaya musu sallan a dukkan shi ma daka abu amma babu alama cewa ya gaya musu filla filla inda matsala yayi ta sai dai kuma akwai riwaya da sanin ta da raguni cewa ya taba zuwa Madina sai wani a wannan lokaci aka samu Uthman ibn Affan lokacin kalifancin sa wato ga gabda shi Abdullahi bin Suzair kuma ga Allah baki da tunda ce kata 32 ne ya kuma ga Allah lokacin kalifancin Uthman ibn Affan saboda haka a wannan lokaci aka samu kisbewar rana shi ma Uthman ibn Affan sai ya zo yi sallah irin wannan sallar su Aisha suke faɗi kuma Abdullahi dan sai ya tabbatar ashe kaga shi da ya faru da shi a wancan lokacin shi ma da ya gaya musu yana ruwaya akwai dan rauni to amma dai za a yi isi nasi da ita wajen cewa lalle Abdullahi dan Mas'ud bai yi wannan sunnan a Kufa ba bai yi wannan sunnan a Kufa ba dan haka ya ba su wani ilimin ne a dunkule su kuma sai suka fahimci abin gwargwadon yadda wato ilimi ya ƙara sauso a wannan lokaci kusan a wannan lokaci har lokaci sai Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai ilimi na Madina su waɗannan ilimin mukane wanda shi ne ku ne yake zuwa mai ragowar sauran sahabbai sauran wato garuruwa da sun yadu to amma wani lokaci su ƙarin bayanan sai an je Madina sannan ake tantancewa ga ruwayan da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito maganar ita sallah din kamar yadda yake cikin al-Awsat na Ibn al-Munzir yana fitarwa ta hanyar Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da al-Bayhaqi yana fitarwa ta hanyar Habib ibn Hassan ibn Abi al-Ashras duka suna rawaitowa daga Ibrahim an-Nakhai daga Alqaba albayha kuma yana karabtarwa kuma daga Habib daga Ash-Sha'bi shi ma dai daga Alqaba daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud cewa in kasafati shamsu ala ahadi rasulullah yake bada labarin cewa wato rana ta kisbe a zamanin manzon Allah fa salla bin nasi sai ya salla da mutane fa salla bi sai ya salla da mutane kaga wannan kaman da nace yana karu nuna maka cewa Abdullahi dan Mas'ud ya ba su wannan hadisi amma a takaicen shi ga kuma ruwayan da aka ruwaito daga na Uthman bin Affan ruwaya ta take cikin musnad na Imam Ahmad ta hanyar Sufyan ibn Abi al-Awja daga Abu Shuraih al-Khuzai yake cewa kasafati shamsu ala ahadi Uthman rana ta kisfi a lokacin sayyidina Uthman wa bil madina a madina Abdullah bin Mas'ud akwai Abdullah dan Mas'ud fa kharaja Uthman sai Uthman ya fito fa salla bin nasi ya salla da mutane tilka salla wannan salla din dai na sallan aya rak'atayn yarka'a guda biyu wa sajdatayn ya kuma sajda guda biyu fi kulli rak'atin a kowace rak'a kaga ya dace da abinda Aisha ta fito yayi ruku'i guda biyu sannan kuma ya sajda guda biyu a kowace rak'a to kaga nan kuma a hadisin sai aka nace wa ya Uthman bin Affan da yawa na sallan a lokacin Aisha na nan Abdullahi dan Mas'ud na nan Abdullahi dan Mas'ud kuma bai ya tabbatar da shi bal ma sai zai ƙara bada irin wannan hadisin da muka faɗa yanzu kamar da nace ruwaya akwai dan rauni saboda akwai jahala na shi rawi wanda ke rawaitowa daga Abu Shuraih al-Khuzai shi Sufyan ibn Abi al-Awja to amma dai ruwaya ce wacce take za a yi istinasi da ita wajen nuna cewa su fuka hawo na Iraki musamman na Kufa su busan wannan sunan ba sunan ta je musu a takaice ne dan haka magana mafi inganci a salla na wato kusufi ana mata raka'a hudu ne wannan shine abin da ya tabbata a hadisi raka'a hudu ana nufin ruku'i hudu galibi raka'at ana iya ce mushi ruku'i amma dai in ce ruku'in yafi alheri saboda shi ya fi shahara to wannan kaga mun gama da maganar malaman Iraki to sai magana kan kuma raka'a uku ruku'i uku kaga ruku'i biyu kowace raka'a ruku'i hudu raka'a biyu to akwai magana ruku'i uku uku kaga shida akwai magana kuma goma akwai magana takwas to wannan duka da yawa daga cikin malamai Ibn Abdul Barr yana cewa waɗannan asarai da ake rubuta irin waɗannan ruwayoyi duka su dhaifai ne amuntattu suka rubuto amma kurakurai aka samu kurakurai aka samu wasu daga cikin malamai kuma irin su Ibn Khuzaima irin su wato wannan har ma shi kansa Ibn al-Munzir da wasu daga cikin malamai su Shawkani suka yi kokarin cewa da Tabari suka yi kokarin cewa waɗannan duk suna nuna ba su dai aka yi ba to kuma kamar yadda muka ce wannan cewa ba su dai aka yi ba wannan ba zai yi ba kullum ya faru kuma kullum manzo Allah ya ƙara cewa kuma irin abin da ƙara maimaita musu a lokacin da shi Ibrahim ya rasu cewa la yakasu hadi la mauti ahadin minan nas kai wannan abin yayi ba yalo ba'idi kuma wannan watakilan aka je aka bincike kamar yadda shi aka duba wannan abin da muka tura za a ga wato ya ci karo da su abin da su suke faɗa ya ci karo da abin da su suke faɗa na cewa wato abin ya sha faruwa in aka ce abin ya sha dan aka ce yayi ruku'i hudu aka ce kuma yayi ruku'i shida aka ce yayi takwas aka ce yayi goma to akalla ka ce yayi wani so nawa so hudu ko so biyar to kuma da shiga ta koma a shekarar da kuma ga Allah kaga dai wato farkon wannan abin dai dole mai da cewa ya faru ne farkon faruwansa lokacin da Ibrahim ya koma ga Allah saboda ba zai yi sahabbai su ma su dauki abin da sauran al'ummai suka dauka na canfa cewa in an ga wata ta yi mashaƙo kura ta yi mashaƙo a ce saboda mutuwar wani ne ba ko haihuwar wani ba zai yi a ce wai wannan abin ya faru a baya ba kuma su ƙara komawa zuwa ga zulfi sabai ba su haka haka dole mu yarda cewa wannan abin ya faru ne lokacin da Ibrahim ya koma ga Allah Ibrahim ya koma ga Allah kuma shekara ta goma ne wannan a bisa ta haƙiƙin malamai shekara ta goma ne wannan ya koma ga Allah wannan duk kowa ya yarda da kawai wannan illa iyaka ne sabai da yake da shi kan nawa ga wata ne wanda kuma ta haƙiƙi ya nuna mana cewa 29 ne ga watan Shawwal to kaga a wannan shekaran duka a ce manzo Allah yayi an samu kusufi so biyar in aka samu kuma a ce kuma duk ba wanda ya kawo wannan a cikin mutane da suka san harkar kimiyya da sauransu haka wannan ba zai yi makuli ba zai karbu ba saboda abinda su Ibn Khuzaima suke faɗi da su sauran malamai da cewa wanda duka ya faru kuma duk za a iya yi wannan duk gaskiya ba zai kama hankali ba shi yasa Ibn Taymiyyah gabanin sa al-Bukhari Imam Ahmad da sauransu suke cewa wannan duk abin da yake cewa ya faru su adali duk bai faru ba su dai ne wani abin ya faru sannan ka sai dai abu tarjihi a gani wane ne ya kuskure a gani wane ne ko bai kuskure ba hadisai ne mufkamai abin da suke nunawa shine wato manzo Allah yayi ne raka'a ruku'i hudu ruku'i bi a farko ruku'i bi a na biyu wanda in ka tada kuma zai zan maka ruku'i na hudu za mu shiga wato sauran ruwayoyi na da lokaci ko kuje muka shiga ban san mu shiga kuma ba abin ba kuma bar shi Allah salamuti goma ko kuma mu wuce maganan ruwayoyi kar bu dake mu lokaci da yawa na ga kamar mun dade ina jin darasi ne muka yi to shi kenan bari mu shiga ina ganin mu tsinke maganan ai farawa to ko kuma mu yi abin da yake wanda zai zama ba za mu dauki lokaci da yawa ba mu tafi wajen magana cewa ita shi sallah shi karatu da ake yi a bayyana ake yi ko kwaboye malamai suna da sabani a wannan gaban shi ma cewa za a yi karatu ne a bayyane ko za a yi a boye akwai hadisai hadisi ne wanda dai aka fi hujja da shi shine hadisi na Imam Zuhri da ke rawaito daga Urwa ibn Zubair daga Aisha wanda zahirin isnadinsa isnadi ne mai kyau isnadi ne sahihi wanda shi muka karanta a farkon shine farkon wannan hadisin da shi malai ya fara kawo mana babu salatul kusuf to amma sai aka samu su daga cimar wata sun yi kari a ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin sai aka ce ya ce fajahara bil qira'a fajahara sai ya wato bayyana karatu wanda ya kawo wannan ruwayan galibin wanda suka rawaito wannan hadisi daga Imam Zuhri manyan ɗaliban az-Zuhri sun malai da sauransu duk su kawo wannan ruwayan ba su kawo cewa an bayyana karatu ba su kawo ba almajiran Zuhri guda uku aka samu su rawaito Imam Bukhari kamar ya furin jayar da cewa tabbacin wannan ruwayan wanda aka samu ya ambaci wannan ruwayan shine Abdurrahman ibn Namir yana daga cikin malamai wanda suke kusan az-Zuhriya da malamai dalibai da yawa ka kuma ku daliban nashi hawa ne akwai dabaka da sama su kawai waɗannan su manya ne su ba dama ne su wato first class ne ake kiransu shine dabakan su Malik dabakan Sufyan ibn Uyayna dabakan su Ma'mar ibn Rashid al-Yamani dabakan su Uqayl dabakan su Yazid ibn Abi Hamza to kaga waɗannan duka su dabaka su super class ne in sun saba ba to sai dai a ga za a yi tsakani amma dai super class ne su sai dabakan waɗanda ba su kai su ba daga tsakiya ne su irin su Muhammad ibn Saka sahibul magazi ko dabakan su a wane ne ke a sa'al auza'i da su Allah ibn Sa'ad da sauransu wannan su dabakan ba su kai waɗancan ba sai kuma dabakan waɗanda su suna da rauni suna dan karakare wani lokaci hadisan ba ka ji su kiyaye shi daidai a Zuhri a cikin tabi'a ba wanda ya kai sai za ka su wato ba su fada da addini hadisan manzo Allah sun fata sashi to a cikin tabi'a ba wanda ya kai shi wato zama mahaddaci shine hafizun nas kamar yadda malamai ke fada ina su Imam Ad-Darqutni da Al-Bayhaqi to akwai su waɗannan shi Abdurrahman ibn Namir to shi gaskiya yana daga cikin kanin almajalai na Az-Zuhri to shine aka ji shi ya zo yana cewa manzo Allah ya wato bayyana karatu a cikin ruwayan Aisha da makanta a farko yace ya bayyana karatu to shi kuma dama musamman ruwayan da yake a wurin Imam Zuhri malamai sarrafa ruwaya san amma kuma Imam Al-Bukhari sai yake cewa to ai ba shi kadai bane akwai wanda ya bi shi daga cikin wanda suka bi shi akwai Sufyan ibn Husayn to shi ma dai ruwayan sa ta da matsala wajen Imam Zuhri to shi kuma Sufyan ibn Hasan Husayn da shi da wato shi wannan Abdurrahman ibn Namir su kuma tare suka ji karatun waje daya kuma littafin su daya dama Ibn Hibban da ya tashi duka lice sai zungulin littafin su so magana ce wane ya ba wane mutaba to ai aji wani tsuwa dai suka dauko sadaka wanda ya kuskure kawai ya je tabba akan kuskuren dan uwansa sannan kuma banda shi sai Sulaiman ibn Kathir to shine aka samu shi ma yayi musu wuta ba shi ma yana da dan rauni a wajen Az-Zuhri to wasu daga cikin malamai irin su Sheikh Hassan Albani misal wasu daga cikin malamai suka ce to waɗannan mu'ayyan kataran su uku ai kaga za su kamar ya fi kama a cikin haddace saboda haka irin su Albani haddasu Ibnu al-Munzir da sauran wasu daga cikin malamai suka ce rinjaye da wannan riwaya al-Bukhari ma wannan shi zaɓin sa cewa wato a bayyana karatu saboda ana da wannan hadisi da ya raba gaddama to amma akwai hadisai da suke nuna wato daga Aisha ita kanta bata fito karanta faɗi cewa ta tabbata cewa kaman ta yi kiyasi ita ce ta yi kiyasin cewa ya karanta wata sura ta kaza to kaga me yake kawo in dai ba za ka ce tana baya ne ba in tana baya ne wannan kaga za a iya fahimta tunda dai an cika in tana baya ne kan za a iya cewa idan bata ji amma mun sautin manzon Allah ba to amma dai gaskiya shi wannan maganar shi Sufyan ibn Husayn da Abdullahi Abdurrahman ibn Namir da kuma su na ce muku a cikin sahifa ɗaya kusa ji karatun nan dama abokan juna ne zaman juna ne tare suke jin karatun wanda ka wanda ya ɗaya in ya ɗaya kusa ɗaya ya ma ɗaya mu taba to ai hanya ɗaya suka samu shi kuma Sulaiman ibn Kathir to shi ma wato ruwayar sa kaga ga yanda take saboda haka wasu daga cikin malamai ba su gaskiya ba su aushi wannan ruwayar ba haya da suna da dan dari akan wannan ina ganin lokaci ba zai ishe mu shiga sauran abubuwan ba za mu dakata nan insha Allah inda wani mai tambaya dan wannan muka shiga gaskiya za mu jima ba lalle mu iya ba sai mu cika shi da tambayoyi da zabi amma insha Allah kamar yadda muka fara za mu bi kowane gaba na wannan kaga mun yi magana dai kan karatu shi ma dai za mu ƙara shi kawo su daga cikin maganganun na wannan akwai shi ma an ƙara shi sannan kuma sai mu kawo magana raguwar rakoyin sun tabbata ko ba su tabbata ba abinda muka tarihi Allah ya ba mu lada abinda muka kusurta Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to katin ne ko dai za mu dan takaita shi wannan din wani ya ce katin da muka yi na wannan ya mishi yawa shi na sallar juma'a ya yi yawa wai katin ya yi yawa ba a takaicewa tunda dai to ina ta kokari a takaita katin insha Allah ya yi tsawo yake cewa in babu tambaya insha Allah sai mu wannan ba tambaya ba na'am ya akwai wata ruwaya da'ifiya akwai wata ruwaya amma dai bata tabbata ba ba ta da inganci magana a cewa ya boye akwai ruwaya boyewa amma dai bata kai wannan karfi ba eh to amma ka san Aisha bai taka ce kadai ba akwai magana Abdullahi dan Abbas da sauran wasu daga to me yasa ake kiyasin cewa sai na kiyasin cewa ya kanta bakara ko Ali Ibn Adam to idan aje mai kawo nan magana sai dai idan zamu ce wanda ke baya eh akalla su mazan ba za su kusa da ita da ba ita tana baya tunda da ba tana baya sau wata kila ba ta ji amura katin baki ba eh to amma dai ruwaya da take nuna cewa abu ita ma ruwaya ce da yafiya so insha Allah akwai dan karshe ne shi gami da maganar wannan karatun shi ma dai mai dan zaman kansa ne na sha abu zai zama mai sauki kuma sai naga ina da ragowar rubutu da ne akai insha Allah idan muka za mu karasa babu to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh